Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da ijirin da 5 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da download da numa da kuma niya ko kuma viewway a freak zango na 102.5 ana kuma iya kama mu alfa radio dake kuma siya kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum alheri Grace Abdu ce tare da Hafsan dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 4 ga watan Yuni ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin jawo hankalin al'umma kan kalubale da kananan yara dake yanayin tashin hankali ke fuskanta kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
Hukumar kai agajin gaggawa ta kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka halaka a sanadin aman wutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da babban birnin Guatemala City. Firayim Ministan kasar Jordan Hani Mulki ya mika takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullah na kasar biyu bayan munanan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi a baya-bayan nan. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya soma wani rangadi zuwa kasashen Turai uku a yau Litinin.
Kanin labaran kenan. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Bukola Saraki ya ce zai amsa gayyatar da rundunar ƴan sanda ta yi masa sai dai masu kula da lamura na cewa
muna da buƙatar Inspector General na ƴan sanda ya tabbatar wa da mutane cewa wannan magana da ya taso da ita yanzu ba bita da kulli bane.
Zau kuma ake fara aiwatar da karin kuɗin da gwamnatin tarayya ta yi kan taba sigari da kuma barasa wato haraji kenan to ko yaya masu wannan sana'a suke ganin wannan kari
mu nan dake sayar da sigari nan muna farin ciki a bashan ta wallahi dan mun inda Allah zai sa ta kai karade naira 50 mu muna fata saboda asarar da ake ta lafiya ta yawa gaskiya
Muna kuma da rahoto kan wannan rana da ake tada tsumin jama'a kan kalubala da kananan yara a yankuna da ke fama da tashi-tashin hankali suke fuskanta. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwan dan Adam wanda a yau ma zai dora ni a inda aka dasa aya makon da ya gabata kan harkokin ilimi a jamhuriyar Niger. Za ku kuma ji nasiha albarkacin watan Ramadan sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar kai agajin gaggawa ta kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka halaka a sanadin aman wutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da birnin Guatemala City, wanda kuma ya sa ruwan wutar ya rinka kwarara har yana bi ta kan wasu ƙauyuka dake kusa, abinda ya tado bakin hayaki da ƙura mai yawa. Jami'an hukumar sun ce wannan al'amari ya shafi mutane fiye da miliyan 1 kuma izuwa yanzu an kwashe wasu kamar 300,000 daga yankunan da abin ya shafa. Yanzu haka dai ma'aikatan ba da agaji na can suna kokarin kai tallafi ga mutanen ƙauyuka da dama yayin da kuma suke neman mutanen da suka salwanta. Shugaban hukumar ba da agajin na Guatemala Sergio Cabanas ya ce abin kamar wani kogi ne na wuta zallarta yake takwararowa kuma ko ina akwai mutanen da suka ji raunuka wasu sun kone kurmus wasu ma sun mutu. Prime Minister kasar Jordan Hani Mulki ya mika takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullah na kasar biyo bayan munanan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi don nuna jin haushin su. Akan makaman tsuke bakin aljihu da gwamnati ta dauka kwanakin nan wanda ya sa farashin kayan masarufi suka haura sama kuma suka janyo karin haraji akan wasu abubuwan a ƴan kwanakin nan mutanen kasar ta Jordan sun yi ta fitowa kan titunan biranen kasar suna gudanar da zanga-zanga inda har aka sha daukan ƴan kallo tsakanin su da ƴan sanda kamar abin da ya faru shekaran jiya Asabar lokacin da ƴan sanda suka kai ga har babar kunan tsohuwa don hanawa gungun masu zanga-zangar kaiwa ga ofishin Prime Minister. A ranar Asabar din ce har ila yau Sarki Abdullah ya kira taron majalisarsa ta zartarwa da ta hada da Prime Minister da sauran ministoci da kuma shugabannin ma'aikatan tsaro da neman mafita daga rikice-rikicen. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya soma wani rangadi zuwa kasashen Turai uku a yau Litinin a kokarin shi na neman goyen bayan kasashen kan gyara yarjejeniyar nukiliya ta kasa da kasa da aka kulla da Iran. Netanyahu ya fara ni da kasar Jamus inda zai tattauna da shugaba Angela Merkel kafin ya karasa kasashen Burtaniya da Faransa. Burtaniya da Faransa da Jamus sun shiga yarjejeniyar nukiliya da Iran a shekarar 2015 tare da kasashen Russia da China da kuma Amurka. Amma a watan da ya gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta fice daga yarjejeniyar wacce ya kira mummuna kuma mai cike da bangaranci. A yayin da yake cewa yana son a ƙara saka ma Iran takunkumi kan shirinta na ƙera makaman nukiliya, abin da yace yana rikita al'amura a yankin gabas maso tsakiya. Sai dai kuma sauran kasashen da ke cikin yarjejeniyar sun nuna shirinsu na ci gaba da zama a cikinta, inda suka ce tsarin yana tafiya daidai kamar yadda ake bukata. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gayyaci shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa Rasha domin halartar wani taron kasashen duniya da za a yi nan ba da jimawa ba. A yau Litinin ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Dmitry Peskov ya shaidawa manema labarai a birnin Moscow cewa shugaba Putin ya aika wa shugaba Kim takardar gayyatar ne ta hanyar ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a lokacin da ya kai ziyara Pyongyang a satin da ya gabata. Peskov ya ce Putin ya bada shawarar Kim ya halarci taron tattalin arziki na kasashen gabacin Turai da za a yi a birnin Vladivostok a watan Satumba mai zuwa. Wani dan kunar bakin wake ya tada bam a kusa da wani zauren babban taron malaman addini wanda yawansu ya kai kimanin 2000 a Kabul, babban birnin Afghanistan, abin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 7 da raunata da dama. Mai magana da yawun ƴan sandan yankin Hasmatullah Satnikzai ya shaidawa muryar Amurka cewa harin ya auku ne a lokacin da ɗaruruwan mutane ke barin gurin da aka yi taron Loyal Jirga, wato majalisar dattawan kasar, inda aka gabatar da wata sabuwar dokar addinin Musulunci da ta haramta harin kunar bakin wake da kuma tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Afghanistan din. Har yanzu dai babu wanda ya dauki nauyin kai harin, duk da cewa an san mabiyan kungiyoyin Taliban da na ISIS sun shahara wajen kai irin waɗannan hare-haren a Kabul.
To a gaida Hafsat dan mai soro da karanto labarai. Shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Abubakar Bukora Salaki ya bayyana cewa a shirye yake ya amsa gayyatar da rundunar ƴan sanda ta yi masa a cikin sanarwar da ya fitar a Abuja. Shugaban Majalisar Dattijan ya ce gayyatar wani yunkuri ne na rundunar da nufin bata masa suna. Wakilinmu Madina Dauda tana bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ta hada mana.
Saraki ya dangaya bayanan nasa ne da takun sakar da ke faruwa tsakanin majalisar dattawan da Sufeto Janar na ƴan sanda Ibrahim Idris, wanda majalisar ta gayyata har su uku, amma ya ki zuwa da kansa sai dai ya tura muƙaddashinsa. Yaya wannan gayyata yake ne a shari'ance? Tambayar kenan da nayi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim. Ga ƙarin haske da yayi.
Al'amari na bincike na hukumomin tsaro, musamman ita hukumar ƴan sanda, kamar yadda sashi na 214 zuwa 216 na tsarin mulkin Najeriya da kuma sashi na 4 na dokar ƴan sanda ta Najeriya suka bada, wato suna da hurumi duk wani wanda yake akwai zargi wala Allah na ana tunanin an yi abun nan da shi ko kuma da wani abu wanda yake mallaka shi ko kuma abu ya shafi ana binciken wasu sun bada sunan shi, to akwai bukatar ya zo ko ba dan komai ba dan ya wanke kanshi, ya wanke sunan shi da kuma kujera alfarmar da yake zauna akanta. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma a tsari na demokradiya ko menene aka kira mutum ko kuma ko menene ake zargin mutum yana nan a sunan zargi kamar yadda sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya yayi bayani abu ne na zargi kuma sai abin da bincike da kuma kila in ta kai ga kotu ko kuma ma ba za ta kai ga kotu ba abin da bincike na hukumomi ya tabbatar sannan za a san haka
jiya ne rundunar yan sandan ta fitar da sanarwar gayyatar Bukola Sarakin inda suka buƙaci ya kai kansa ofishin yan sanda dake Guzafe a cikin garin Abuja.
The Senate President of Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki, is being invited by the Nigerian Police Force to report to the First Intelligence Response Team Office in Guzafe, Abuja, to answer to all the allegations leveled against him.
Wannan ita ce muryar mukaddashin commissioner ɗan sanda kuma mai magana da yawun rundunar ɗan sandan Moshood Jimo. Yaya batun wannan gayyata na Saraki ya zo wa mai nazarin al'amuran yau da kullun Comrade Isa Tijani?
Na farko dai muna da buƙatar ainihin Chief Secretary General na ɗan sanda ya tabbatar wa da mutane cewa wannan magana da ya taso da ita yanzu ba bita da kulli bane saboda kowa ya san cewa majalisar nan ta sha kiransa ta bayyana gabanta yana ki to menene tabbacin cewa wannan abun yanzu shi ma ba kirkirowa aka yi domin shi ma ya rama abin da suke masa kenan ba kenan dan na biyu menene na zuwa neman sahalewar shugaban kasa game da case din nan shin shugaban majalisar dattawa an kira shi ne ya ki zuwa balle a ce to ya kamata a je a nemi izinin shugaban kasa ko a kamo shi ko yaya domin kowa ya san ne cewa ɗan sanda ƴancin bincike suke da shi amma haƙƙin tabbatar da mutum yayi laifi ai ga kotu take saboda haka ne ina ganin ya kamata su yi kokari su tabbatar mana da cewa abubuwan da suke yi suna yin shi bisa tsafta dan kar a je a jefa demokradiyyar ta mu cikin rudanin da ba shi kenan ba
ko da yake Sadaki an musanta zargin daukan nauyin ɗan fashi da makami su 22 da ƴan sanda suka ce su ne suka ambaci Sadaki da gwamnan Kwara Abdul Fatah Ahmed akan cewa su ne ke daukan nauyin su Sadaki ya ce ƴan sanda na kokarin yi masa bita da kulli ne saboda siyasa kuma irin wannan salon siyasar ka iya yi wa demokradiyya karan tsaye Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
So, yau ne gwamnatin tarayyar Nigeria kuma za ta fara aiwatar da sabon harajin da aka sanya wa kamfanonin taba sigari da na barasa. Bayan cikar wa'adin kwanaki 90 da gwamnati ta ɗiba kafin fara aiwatar da shi. A watan Maris, gwamnatin tarayya ta sanar da ƙarin harajin da ta ce za a ɗauki shekaru uku ana aiwatarwa, abin da ya ɗauki hankalin masu sana'ar da kuma mashaya taba sigari, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya haɗa mana.
A ƙarƙashin wannan sabon tsari na haraji da aka kakabawa kamfanonin za a samu ƙarin naira ɗaya akan kowane kara na sigari abinda ke nuna naira 20 kenan akan kowane fakiti mai kara 20 a yanda kuma a shekara mai zuwa ta 2019 za a samu ƙarin naira 2 abinda kuma zai kai ga naira 40 kenan a kowane kwali ko fakiti mai kara 20 har zuwa 2020 inda harajin zai kai ga kusan naira 2.90 in a kowane kara wato dai naira 58 kenan a fakiti mai kara 20 to koya masu saida sigarin suka ji da wannan ƙarin farashi na sigarin
dan sun switch muna sayin naira 2200 to yanzu farashin ta ya koma 2500 muna sayin normal benzin 2000 yanzu farashin ta koma 2300
yanzu kuma za ku ƙara wa masu sai a hannunku ne kara kara ko kwali
a kwarai ko za mu ƙara ta dan da muna sai da 320 kamar benzin su saboda haka za mu mai da naira 20-20 din ta din mun sai kwara ɗaya naira 20-20 za mu rika sai da ta
to ba ganin za ku rasa kwastomin kilo wasu ba za su iya saya za su daina shan sigarin
to amuna mu muna ma farin ciki mu nan da ke sayar da sigarin nan muna farin ciki a bashan ta wallahi dan mu inda Allah zai sa ta kai kara ɗaya naira 50 mu muna fata saboda asar da ake ta lafiya ta yawa gaskiya saboda kaga musamman nan Lagos yadda ake shan sigari yayi yawa wallahi
shi ma wannan malami dake shan sigarin ya bayyana cewa
what I see there is that is very, very good even though the prices can go more because the smoking cigarette is very, very dangerous to the health
yace mun ji labarin wannan ƙarin farashi kuma hakan muna ganin mu ma zai taimaka mana wajen kaurace wa shan sigarin tunda dai ba abu ne da ke ƙara lafiya lafiya ba a koyaushe mu fatan mu shine daina shan sigari su ma waɗanda ba su shan sigarin dai sun tofa albarkacin bakin su kamar haka
gaskiya ni na ji dadin haka kuma ina fatan hakan Allah ya sa masu siye suna sha ya zama haka shine sanadiyar barin su dan dama ba wani abu ne wanda ke ƙara lafiya a jiki ko yake wani ƙara ma mutane wani abu ko basira ko wani abu babu wani abu da yake kawo illaci baya ga lafiyar mutane
a cewar ministan kuɗi ta Najeriya Mrs. Adeosun duk da wannan ƙarin farashi na haraji da gwamnatin ta yi wa kamfanonin na sigari hakan bai kai harajin da aka yi kagabawa kamfanonin sigari a ƙasar Algeria da Afirka ta Kudu da kuma Gambia ba sai dai a yayin da sauran al'umma ciki har da masu shan sigarin da kunkudan barasan ke nuna farin cikin su a waje daya kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ta bakin daya daga cikin mambobin ta Frank Jacobs ya bayyana fargaban cewa ƙarin harajin zai kai ga rufe wasu masana'antu tare kuma da hasarar ma'aikata wanda dama gwamnatin Najeriya ke fafutukan samun matasa aiki babban jibrin murya amurka daga Lagos
To a gaida baban gida bari mu rufe taskar hotunan namu da batun kula da kare hakkokin kananan yara yayin da ake bikin ranar kare kananan yara da ke yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula a duniya wakiliyar mu Tamar Abari ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta aika mana
Akasari yara su ne suke shiga cikin matsaloli da garari a wuraren da ke da tashe-tashen hankali irin yaƙe-yaƙe da sauransu inda wasu su ake amfani da su wajen yaƙin wasu su fuskanci fyaɗe wasu kuma su rasa rayukansu yayin da ake kai hari a makarantu ko asibitoci a kowace shekara miliyoyin yara ne ke fuskantar wannan uquba yayin da yawancin su ke rasa ransu hakan kuma yana haddasa koma baya a harkar ci gaban rayuwar su kamar irin su ilimi da kiwon lafiya burin majalisar dinkin duniya game da wannan rana shine a san da irin azabar da yaran duniya ke fuskanta a kuma samar da hanyoyin kawo ƙarshen matsalolin da yaran ke ciki a nan Niger jihar Difa ita ce ta fuskanci tashe-tashen hankali na Boko Haram wanda ya haddasa ma yara matsaloli irin su gudun hijira barin makarantu matsalar kiwon lafiya da dai sauransu madam mahiru ita ce director a ma'aikatar da ke kula da rayuwar yara kanana da mata a jihar Difa ta yi bayani game da irin yadda suke fuskantar irin waɗannan yara
a shekaran bana waɗanda muka samu kaman mutun da wa'ancan wanda suke tare da iyayensu da dama akwai yara wanda muke cewa ASA na akwai yara kaman 204 haka da muka samu a shekaran bana da ba a san inda iyayensu suke ba kenan ASK sun kai kaman mutum 129 kaman wanda suke ba a san iyayensu ba ENAKIN sun kai mutum 75 kenan ajimillance dai ya kai mutum 200 da wani abu wanda suna nan ba su samu ba a san inda iyayensu suke ba
a dai waje kuma ana samun kungiyoyi masu zaman kansu da ke tallafawa a jihar ta Difa game da irin wannan matsaloli da yaran ke ciki
kungiyoyi masu kama mana suna da yawa a jihar Difa an fadi ba sun kai 40 masu aiki bisa kan fannin agaji da za a kama waɗanda suke cikin halin fitinan nan da su aka shiga
Hajiya Umaddin shugaba ce a wata kungiya da ke yaki da musguna ma yara kanana a nan jihar da magara kira ta ga al'umma sai sun sa hannunsu don magance irin waɗannan matsaloli
abin da ya kamata kafin mu aje ga magabata mu da kanmu ma al'umma talakawa ya kamata mu kasa ido mu gani irin abubuwan da yake ida kawo irin wannan tashin hankali in mun gansu mu sanar da magabata su magabata an sanar da su su dauki matakai wanda zai zamanto da yara da uwayensu kowa an sa su cikin halin tsaro
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
To kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 11 da minti kusan 19 na asuba ga shirinmu na gaba
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba allura mai ilimi shike morewa walƙoliyar daraja shi Hausa tare
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC masu sauraro shirin namu na yau zai daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, wanda jama'a da dama a jamhuriyar Niger ke bayyanar da ire-iren korafe-korafensu dangane da irin rikon sakainar kashi da mahukunta ke yi ma bangaren ilimi a kasar. Malamai da iyaye, kana uwa uba dalibai, suna mika kokon masakinsu ga mahukunta a kowane mataki da su dubi Allah su share musu hawayensu, ganin cewar ba su da wata mafita da ta wuce su mika kukansu ga Allah da neman mahukunta su duba musu.
Ba mu yi firamare ba, amma mun yaƙi jahilci, mun gane mun ji daɗi yaƙinmu da shi. Don dai wasu ƴan abubuwa ga su muna gagganewa, haraka ta zamani in ta samu an ka cefa hannunka, gama mai tandu an ka ba mu biro
kuma an ka ba mu tefa ga zato muna magogawa.
Sani Rufa'i, masanin halayyar ɗan adam mai fashin baki, kowane ya duba za su ma wannan matsaloli na ilimi.
To wannan matsala da ilimi ya shiga a Nijar ya shiga matsala wanda kusan a tarihin Nijar ba mu taɓa ganin matsala irin wagga. Har lokacin ma da ake samun annabalanshi ana wani shekara ba taɓa ganin matsala inda kowa sai wal gwamnati jiki kamar wannan kara. Inda daga gehe ga ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta ayyana yayin aiki na dindindin, to gehe guda gwamnati ta nemi ta kewaye wannan yajin aikin ta yin amfani da wasu masu hannu da suna cikin harkar lakulɓuwa ɗin ɗalibai da jami'an tsaro na a karya yajin aikin. Don kenan wannan matsalar da ilimi yake ciki kusan ya tada ma kowa hankali, inda yau ana zaman rashin kan gado, inda ɗaliban kaje ba su ka samu rabi a cikin ajin wani wuri kaje babu a zo a zamana babu irin matsalar da za ta kai a ƙasa wanda za a yi ta bayan warware ta. Kenan abu na farko yanzu abu ya koma ga hannun shugaban ƙasa, wanda shi ne wannan abin yana ta wuyan shi ya kira ɗalibai a zo a zamana kowane ɓangare daga cikinsu ya ga ƙoƙarin da zai iya yi ba tare da an kuma ta ba mu shirin jami'a wanda duka matsalar daga gare su ne ta zo lokacin da su kori yara ba tare da an kuma ta su ba. Haka su waɗa ɗalibai ba tare da kowa ya rasa abin da yake nema ba, abin da Bahaushe yake ce ma ka akuya ta tsaye da ɗiya biyu ka kura da ta hannu, haka nan a zo a zauna a warware wannan matsalar. In ba haka ba a siyasance ne za a ce an tsira da lakwal dan akwai hatsarin ayi horon shekara musamman jami'o da abin ya kamari kunda a yau zaman da ake kusan dukkan jami'o'i na Nijar babu da take aiki.
Iyayen yara suna kokawa matuƙa da matsalar, kamar yadda Muhammad Lawan Kulbali na ƙungiyar iyayen ɗalibai ta jihar Damagaran ya ce.
To lallai wannan tababbarar ilimi a nan jihar Damagaran kuma a ce ma gaba daya cikin Nijar abin da ya gani, mu a matsayin mu na iyayen ɗalibai a gaskiya abin ya ce mu a rai ba mu shi daɗin haka nan ba, mu ko shawaran mu a tantamna, in ana tantamna za a yi yaran nan da aka yi tantamna da su a kiraye su, in an kiraye su aka tantamna yanzu an warware duk matsalar da ke da kwai abinda suke tambaya a yi musu a yi musu wanda ba a iya yi a gaya musu ba a iya yi. Na farko da nan jiha an ce duka a zo a kama makaranta a lansa jami'an tsaro, su kuma wannan muna ganin hallo ita ma wannan ba za ta warware ba, duk yadda za a yi ana so a samu matsalar ta warware, to wannan sama da tantamna da ɗaliban na dole sai an yi ta.
Ko su hukumomi menene suke yi don samun bakin zaren matsalar ilimin? Kai gama Ibrahim shine daraktan hukumar ilimi na jihar Damagaran, ga abin da yake cewa.
Abin da muka gani ke iya faruwa shine kawai yara su amince su koma a tattauna da su da gwamnati, tunda gwamnati ya ce musu yana kwashe a guje kenan su yarda su dawo su tattauna da gwamnati samun su cika wannan matsala.
Yanzu haka dai an jibge jami'an tsaro a yawancin makarantu, yayin da ɗalibai ƴan ƙwarori ne suke shiga aji, tuni kuma ɗaliban jami'a suka tattara yana su aka rufe jami'a. Duk da ma a ɗaya waje kuma gwamnati da su ƙungiyoyin ɗaliban suna ta zama don a duba a sassanta a samu hanyoyin warware wannan matsalar ilimi a wannan ƙasa tamu.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. muna miƙa godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Niger, Tamar Abari, sai kuma wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. A sharuwa lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokarin
to a gaida Harande, sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayi da kuma su saurare kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Adamu Aliyu Amu Katsina, yace don Allah ku bani dama in yi tsokaci akan salon yaki da cin hanci da rasha da shugaba Buhari ke yi a Najeriya. Idan akwai babban dalilin da yasa talakan Najeriya ya jajirce sai Buhari a zaben 2015 bai wuce kyakkyawan zaton da muke masa ba, na kin jinin cin hanci a ko ina kuma ga kowane ne. Sai dai kash wannan karo abin ba haka yake ba, akwai ƴaƴan bora akwai na mowa, ma'ana akwai waɗanda ba sa tabuwa saboda suna da uwa a gindin murhu. Sai kuma sako na gaba daga Abdulhamid Bashir Giwaso ba, yace assalamu alaikum muryar Amurka, hakika ci gaba da kashe-kashen rayukan jama'a da sace su domin karban kuɗin fansa da ƴan bindiga ko barayin shanu suke yi a jahar mu ta Zamfara, abun bakin ciki ne da takeici musamman a daidai lokaci da damuna ta tsaya. A saboda haka muna kira ga gwamnatin jahar da ta yi gaggawan daukan matakin dakile ƴan bindigar. Sai kuma sako na gaba yace a gaskiya talaka na fama da kuncin rayuwa a kasar nan, ga rashin kuɗi, ga tsadar kayan masarufi, da wanne talaka zai ji ne. Ƴan uwa musulmi ya kamata mu kasance masu tausayin juna a wannan wata mai alfarma. Sai kuma sako na ƙarshe yace dan Allah ku bani dama in kira ga ƴaƴan nahiyar mu ta Afirka da ke son zuwa Turai cirani da ba su bin hanyoyin da suka kamata a kokarin su na zuwa Turan domin kaucewa matsalolin da ba a bukata ga rayuwa. Sako daga Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria.
To a gaida Hafsat Maina da ra'ayoyin ku masu saurare, sai ku ci gaba da rubutuwa. Ga kuma nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Chief Husaini Abubakar Sarki Yaman Kefi Galadima Kiyale Ibadan. Abin da nake kira ga makiyaya da manoma su duba baya shekarun baya ana zaune lafiya, kuma ina bukata su yi duk inda ne kamata yi a zauna lafiya, domin ba zaman lafiya ya za a yi kiwo, ya za a fita da dabbobin da sauransu. Kuma wannan shekaru baya mun ana ma auraya tsakanin Fulani da kabilun nan. To saboda haka ina kira gare su da shugabannin wannan kungiyoyin Fulani su wa Allah su wa Annabi su yi san da za su yi su yi zama magoya bayan su, domin a zauna lafiya. Sai a zaman an zauna lafiya tukun za a yi kiwon dogovin har a kai su inda ma za a sayar. Kuma ƴan Najeriya ina fata da Kirista da Musulmi a zauna lafiya, ba zaman lafiya za a ci gaba. Kuma dama idan aka tuna baya shekarun baya, idan sallah ma ya zo haka na Musulmi, za ka Kirista sun zo a dauki tuwo a kai musu. To duk wannan ya kamata a tuna baya, a nemi a zauna lafiya.
To madalla, kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Hukumar kai agajin gaggawa ta kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka halaka a sanadin aman gutar da wasu tsaunuka suka yi a kusa da birnin Guatemala City, wanda kuma ya sa ruwan wutar ya rinka kwarara har yana bi ta kan wasu ƙauyuka da ke kusa, abinda ya tado bakin hayaki da ƙura mai yawa. Prime Minister kasar Jordan Hani Mulki ya miƙa takardarsa ta barin aiki ga Sarki Abdullahi na kasar, biyo bayan mummunan tarukan zanga-zangar da jama'a suka yi ta yi a baya-bayan nan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya soma wani rangadi zuwa ƙasashen Turai uku a yau Litinin.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da dare ku je mu da sabon shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na ciyar da ƙananan yara a makarantu. A ganinku yaya za a iya inganta shirin har ya iya cimma buri? Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan Maisoro
da Malama Julie Gresham da injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri, sai kuma a dakace shirin yau da gobe.